This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi kuke so akan voahausa.com. Masu saurare, barkamu da wannan lokaci na ranar 15 ga watan Mayu shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na rana. Ga kanin labaran duniya.
Hukumomi a ƙasar Burundi sun ce sun kama mutane uku dangane da yunkurin cin mulkin da aka soye ma shugaba Pierre Nkurunziza shekaran jiya Laraba. Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi kokarin tabbatar da shugabannin ƙasashen Laraba da ke ɗare-ɗare cewar duk wata yarjejeniyar nukiliya da Amurka za ta kulla da ƙasar Iran ba za ta gurgunta dangantakar su da Amurka ba. Wani jami'in yanki a kudancin Somalia ya ce tsageran Al-Shabab sun kama wasu sansanoni guda biyu na gwamnati a yankin Shabelle ta Kudu.
To, har ila yau rahotanni daga Najeriya a birnin Maiduguri kenan na cewa an sassauta dokar hana fita, sai dai al'ummar garin Maidugurin suna ci gaba da kokawa da irin halin da suke ciki.
Sun zo an hana su shiga, an hana su gaba, an hana su baya. Suna nan wasu an ce har sun tagayyara saboda sakamakon kishi da kuma yin wa'adin tunjiya suna wurin.
To, har yanzu a jamhuriyar Nijar ana ci gaba da tofa albarkacin baki game da batun siyasar da aka hana, wato taron da aka hana wasu 'yan adawa yi a birnin Yamai.
Ina Allah wadda da abin da ya wakana nisa wannan zancen, tunda babu wata hujja mai ƙarfi wadda ga hana wadda ga sa mutanen gwamnati su hana ma yau ɗan siyasa ko ɗan harafulla ko ƙungiyoyi.
To, muna kuma tafe da shirin Musulunci tushen rayuwa wanda Bello Habib Galadanci zai gabatar, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Hukumomi a Burundi sun ce sun kama mutane uku dangane da yunkurin juyin mulkin da aka soye ma shugaba Pierre Nkurunziza a ran Laraba. Wani kakakin shugaban ya faɗa wa wakilin VOA Gabi Joslo cewar har yanzu ba a damƙe madugun yunkurin juyin mulkin ba, wato General Godfred Niyombare. Kakakin mai suna Willy Nyamitwe ya ce an yi imani General Niyombare ya ɓuya a wani wuri. Niyamitwe ya ce mutane ukun da aka kama su ne tsohon Darakta Janar na hukumar 'yan sanda Hilaire Nemenya da tsohon ministan tsaro Cyril Ndayirukiye da kuma kakakin waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin Zeno Ndabaneze. Joslo, wanda yake Bujumbura babban birnin ƙasar, ya ce shugaba Nkurunziza ya koma birnin a yau Juma'a, inda dubban magoya bayansa suka yi layi a kan tituna suna marhabin yayin da kwambar motocinsa ke shigewa. Nan gaba, a yau Juma'a ake sa ran shugaban zai jawabi ga al'ummar ƙasar. A yau Juma'a ba a ji ƙarar harbe-harben bindiga a birnin na Bujumbura ba, a bayan da aka shafa kwanaki biyu ana ba ta kashi tsakanin ɓangarorin sojan ƙasar. Jiya Alhamis da Maraice, shugabannin juyin mulkin sun bayyana cewar yunkurinsu ya ci tura.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi kokarin tabbatarwa da shugabannin ƙasashen Larabawa da ke ɗare-ɗare da cewa wato duk wani shirin nukiliya da Amurka za ta kulla da ƙasar Iran ba za ta gurgunta dangantakarsu da Amurka ba. A lokacin wani taron kolin da ya yi da shugabannin ƙasashen Larabawa na yankin Gulf a jiya Alhamis, shugaba Obama ya yaba da abin da ya kira alƙawarin da Amurka ta yi na wato ga shugabannin yankin Gulf na bayar da kariyar tsaro ga ƙasashensu. Yana mai cewa zai iya yin amfani da ƙarfin soja idan har ƙasashen nasu suka fuskanci barazana daga ƙasar Iran ko wasu.
I am reaffirming our ironclad commitment to the security of our Gulf partners. As we've declared in our joint statement, the United States is prepared to work jointly.
Yace kamar yadda muka ayyana a cikin sanarwar haɗin gwiwar da muka bayar, a shirye Amurka take ta yi aiki tare da wakilin ƙungiyar ƙasashen yankin Gulf wajen yin hannunka mai sanda tare da tunkarar duk wata barazana daga wata ƙasar waje. Muddin irin wannan barazana ta saba da ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya, inji shugaban na Amurka. Wannan taron ƙolin da aka gudanar a gandun shakatawa na shugaban Amurka Camp David ya ƙunshi shugabannin da manyan ministoci daga ƙasashe shida na ƙungiyar ƙasashen yankin Gulf ɗin. Ƙasashen na yankin Gulf waɗanda gwamnatocinsu na 'yan sunni ne sun damu kan cewa duk wata mu'amala da Amurka za ta yi da abokiyar gabansu Iran za ta iya karfafa kasar ta ƴan wato mazhabin Shi'a tare da bata sukunin zamowa babbar giwa a yankin.
Wani jami'in yanki a kudancin Somalia ya ce tsagiran Al-Shabab sun kama wasu sansanoni guda biyu na gwamnati a yankin Shabelle ta Kudu. Gwamnan Shabelle ta Kudu Abdulkadir Muhammad Nur ya faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewar da asubahin yau Juma'a ne tsagiran ɗauke da muggan makamai suka kai farmaki a kan garuruwan Awdegle da Mubarak. Garuruwan suna wuri mai tazarar kilomita 75 a yamma da Mogadishu babban birnin Somaliya. Nur ya ce an kashe sojojin gwamnati da dama a wannan harin, yana mai faɗin cewar yana harhaɗa hancin wata runduna ta sojoji domin ƙwato wannan yanki. Wuraren da ‘yan Al-Shabab ɗin suka kai ma farmaki suna hannun sojojin ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka zuwa watanni biyu da suka shige. Yayin da sojojin kiyaye zaman lafiyar suka janye daga wannan yankuna, alhakin tabbatar da tsaronsu ya koma hannun sojojin Somaliya. A makon da ya shige, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai wata ziyara ta ba sabon ba zuwa Somalia, inda ya ce Amurka za ta iya taimakawa wajen sake gina rundunar sojin Somalia tare da taimakawa wajen shiga da sojojin yankunan ƙasar na yanzu a cikin wannan runduna.
Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, gwamnatocin kasashen kudu maso gabashin Asiya suna ci gaba da kin yadda su karbi ƴanci rani da ƴan gudun hijirar da ke makare a cikin jiragen ruwa da ƴan fasa kore suka gudu suka bari cikin teku. ‘Yan rajin kare haƙƙin bil'adama sun yi ƙiyasin cewa akwai mutane kimanin 8,000 da ke galantoyi cikin teku a jiragen ruwa, wasu ma babu wadataccen abinci ko ruwa tare da su. A bayan da hukumomin ƙasar Thailand suka kai samame suka birkita ayyukan gungun masu fasa ƙorin mutanen. Ƙasashe uku da ‘yan gudun hijira da kuma ‘yan ciranin suka yi ƙoƙarin shiga, wato Malaysia da Indonesia da kuma Thailand, sun yi fatali da roƙon da Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi. Suka ce ba su ne suke da alhakin kula da waɗannan mutane ba. A ɗaya ɓangaren kuma ‘yan cirani fiye da 700 ‘yan ƙabilar Rohingya da ‘yan ƙasar Bangladesh sun isa Indonesia a yau Juma'a a bayan da jiragen ruwan masunta suka ceto su daga teku bayan nutsewar jirgin ruwansu a dab da gaɓar tekun lardin Ase. To, labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bayan kafa doka hana fita a birnin Maiduguri da kewaye sakamakon harin da ƙungiyar Boko Haram ta kai a ranar Laraba, yanzu haka an sassauta wannan doka. Sai dai mutanen wato garin na Maiduguri har yanzu suna nuna ƙorafinsu kan irin halin da suke ciki. Ƙaƙarin bayanin da wakilin muryar Amurka a Maiduguri Haruna Dauda ya min.
Haka akwai wannan bayani da suka turo mana cewa sun sautar da wannan batu na takaita zirga-zirga daga ƙarfe 12 zuwa ƙarfe 5 na maraice. To, amma idan ka duba shi ne abinda suke cewa shi ne an sautar da wannan doka, amma banda motoci sun hana zirga-zirgar mota. Kuma idan ka duba kusan a baya ɗin ma haka ne, babu wannan doka ɗin a baya ɗin ma. Zan kusan kowa na iya tafiya da ƙafa daga can zuwa can. Daga nan zuwa can, amma mota bai sai tafiya ba, kuma har yanzu din haka ne. Don ka duba babu wani canji game da wannan. Bayanin ba da nake samu daga baya-bayan nan shi ne akwai wasu yanzu aka wani ƙauye alayi da cewa Fenishek, motoci sun fi 200 sun zo an hana su shiga, an hana su gaba, an hana su baya. Suna nan wasu an ce har sun tagayyara saboda sakamakon kishi da kuma yunwa, don tun jiya suna wurin. Babu wannan daman shigowa gari ko kuma fita daga gari. Wasunsu baƙi ne, wasunsu kuma ‘yan gari ne, an ba su zai inda suke ba, dole ne guzurin da yake hannunsu ya kare. To, gaskiya mutane sun shiga matsanancin rayuwa kwarai da gaske sakamakon wannan doka. Wanda kuma yawancin mutane kiran da suke yi shi ne ya kamata gwamnati ta duba a sassauta da wannan doka, a baiwa motoci dama yi zirga-zirga kai mutane asibiti da sauransu.
To, ina batun buɗe kasuwanni da wuraren harkokin yau da kullum, ana buɗe kasuwannin koko dai haka dai ake barinsu a rufe?
Sai abin da nake cewa kenan, babu canji har yanzu kasuwanni a rufe suke. Ai, mutum ba zai bar gidansa ya ce zai je kasuwa ba tare da ya hau mota ba. Wanda yake kusa da wurin zai kasance yana kusa da wurin, ba zai wuce mutum biyu uku ba. To, mafi yawa za ka ga daga nisa suke. To, zai wuya a ce mutum ya tafi kasuwa daga inda yake, kuma babu ma wanda zai je kasuwar yawa sai abin da zai siya. Tunda awanni ne kawai aka baka, an ce awanni kuma banda abin hawa har yanzu. To, kaga har yanzu gidan jiya ne. To, gaskiya zan ce shi ne kasuwanni a tsaye suke an banda irin ɗan rumfunan shaguna da ake zuwa cikin anguwanni haka, amma dai komai a tsaye a cikin Maiduguri yanzu haka.
To kamar waɗanne irin ƙorafi ka ji mutane suna yawan yi game da ita wannan doka, abin da ya shafi bukatunsu ne yau da kullum?
Gaskiya mafi yawa sun ji kokawa, musamman ma game da rashin lafiya, wanda idan mutum ba lafiya za ka ga ba yadda za a yi da shi, ba hanyar zuwa asibiti saboda ba za a bar mota ya yi wannan zirga-zirga ba. Wani zai saurare ka, wani jami'in sojan ba zai ce maka shi babu ruwan shi doka aka bashi, za ka ga wani kuma zai dan saurare ka ya fahimci inda ka nufa, sai yawanci shi ne koken jama'a, saboda ba yadda za a yi mutum yana da mara lafiya ya tagayyara ya ce zai bar shi a gida, dole ne ya ɗauke shi ya kai shi asibiti, to babu wannan hanyar. Kuma akwai da suka yi fama da matsalolin harbi da sauransu, su ma ana kokarin shigowa da su sakamakon wancan rigici na wannan lokaci, to wannan ma gaskiya suna samun wannan matsala wajen shigowa da su asibitoci da sauransu. Sannan ban da wannan rashin lafiya irin haka ne yau da kullum, wannan ma ana fuskantar matsala kwarai da gaske ga rashin ruwa, saboda sai an fita ma'aikatan ruwan sai sun fita za su samu su bude ruwan, jama'a su samu su amfana da shi, to duk wannan akwai karancin shi gaskiya cikin Maiduguri yanzu.
Ala kadirin zaman lafiya, muna da kishi na zaman lafiya, ka bani hazaka har da fasaha don rera waƙar zaman lafiya. Sira aminci su tabbata gun Muhammadu manzon zaman lafiya.
To sai mu ce Allah ya kyauta. To daga Najeriya bari mu leƙa makwabciyarta wato Jamhuriyar Nijar, inda har yanzu ake ci gaba da nuna ƙorafi bayan da gwamnati ta hana jam'iyyar adawa ta Lumana gudanar da wani taron gangaminta da ta shirya a birnin Yamai. Dangane da haka, abokin aikinmu Abdulaziz Adili ya tattauna da Malam Nuhu Arzika, shugaban ƙungiyoyin fararen hula, inda fara da tambayarsa yadda suke kallon wannan takaddama.
A matsayina na ɗan ƙasa kuma ɗan fararen hula mai gogowa na kare haƙƙin ɗan adam da bunƙasa demokrasiya a cikin ƙasar mu ta Nijar, ina Allah wadai da abin da ya wakana bisa wannan zancen, tunda babu wata hujja mai ƙarfi wadda ga hana wadda ga sa mutanen gwamnatin su hana ma yau ɗan 'yan siyasa ko ɗan fararen hula ko ƙungiyoyi damar su yi taro wajen gansu, tunda ƙasa ta ba da 'yancin a yi. Kuma gundun tsari na ƙasa mai kula da harkokin matsayin parti tare da staci da opposition da kuma chartu da parti duka sun ba da 'yancin parti na da izinin ya yi taro ya haɗu ya zazzanta tsakaninsu, amma komi za su yi in ya zamanto abu ne reunion tsakaninsu wannan suna yin shi ba tare da ma an tambaye hujja ba. In kuma za ka yi mask za a yi kuma wani jerin gwano wanda zai tare hanya, wannan wajibi ne sai sun faɗa ma magashin gari domin su sanar da shi ga abin da za su yi lokaci kaza wuri kaza, amma bai da izinin ya hana musu yi tunda a dokance babu.
To me yasa an ka hana mashi president su mana sanar na kungiyar Lumana a Yamai, me yasa an hana su wannan taron da ya kamata su yi?
Ban samu hujja mai ƙarfi ba da aka bada ba ta hana an ka hana musu, ban samu hujja ba mai ƙarfi ba da za a hana, tunda ba wani jerin gwano ba ne suka so su yi, taro ne suka so su yi nan bakin biyuwar political ɗinsu. To ka san taro in kana yi kamar irin wannan da yake akwai su da mutane masu ɗan dama, to don ka sai normal su zamanto in suna yi tunda yana kusan hanya, kuma har ya kai inda zai tare hanya mota wadda take kusan ma'aikatan su, na san yalla wannan abu ne kawo wannan zancen, amma duk da haka nan maganin ba ta ne cikakken ƙarfi ana mu gani, tunda in an biye da doka ta tsaida, tunda ba su ɗaya ba kenan suna yi, ai yanzu haka akwai mutanen bangaren masu rinjaye wanda suke kama gwamnati wanda su suna yin taron su yadda suka ga dama babu.
Kamar suwa kuke son cewa masu kama gwamnati, kamar suwa?
Kamar misalin parti wanda suke cikin bangare na masu rinjaye, musamman partin tarayya da kuma parti da dama, duk wani nan na ta yin wa da ya ga dama.
Haka ne yake cewa kwanakin baya president na partin tarayya Bazoum Mohamed da shi da wannan zaku shigo sun yi balaguro kina ta abun nan, to da me su ake yarda su yi su kuwa na hana su, to me yasa?
Yo shi ne nake ce baka kenan, babu wata hujja mai ƙarfi wadda ga sa a bari su yi a hana ma waɗansu. Babu hujja mai ƙarfi, da haka ne bisa ka ganin ko alama ba mu yarda. Mun Allah wadai da wanda yake da wannan hankali, mai wanda yake da iya cewa zai iya hana ma wani shi ya yi abin da yake so kuma ya hana ma wani ya yi, wannan ba mu taɓa yarda da in haka nan ba.
Shugaban wato kungiyoyin fararen hula kenan a jamhuriyar Nijar Malam Nuhu Arziga, idan an biyo mu a shirin mu na dare za a ji martanin da gwamnatin ya mai ta mayar dangane da dalilin da yasa ta hana wannan taro. Amma kafin nan bari mu leka kasar Burundi, inda rahotanni ke cewa yanzu haka wasu general su uku suka shiga hannu bayan zargin su da aka yi da hannu a yankurin juyin mulki a kasar ta Burundi. Na tuntubi Farfesa Ado Muhammad, shugaban jami'ar Tawa, yadda ke kallon yadda wato wannan salar rikici ke juyewa.
Wannan yunkuri da yake yi na zarce ya taka kundin tsarin mulki ba sabon abu bane a Afirka. Kaga an so kwatanta shi a Najeriya wani lokaci, an yi shi a Senegal, Abdullahi Wade ya so ya yi shi aka kakkaɓe shi. A Nijar ma an yi shi a zarce har an wala bai yi nasara ba. A Burkina Faso ma an yi shi ɗan guguwar ƙasa ta kakkaɓe shugaban ƙasa ya gudu ya cere. Guguwar nan ta ɗan kishin ƙasa ta ci nasara Masar, ta ci nasara Tunisia, tana nan tana ta hinkurowa tana ɗauka kowane irin salo a Afirka. Yau a Burundi ne abin lura na harko a cikin wannan al'amari da ya faru Burundi shine lalatar shugabanci a Afirka. Shugabanni na Afirka, ko in ce wasu shugabanni na Afirka, suke ba da dama ta yadda suke tahiya da mulkinsu ta wajen rufin adalci ko ta wajen taka demokarasiya, suke ba da dama a yi juyin mulki. Saboda ka gani sai bango ya yi tsada ka dangare ke samun wuri suka, in ba su ba da dama ba ba an juyi ba.
Farfesa, wasu da dama sukan dasa alamar tambaya kan kungiyoyi na kasashen Afirka, misali kamar kungiyar tarayyar Afirka ta AU. Shin wai ina suke ne a wannan rikici da ake yi?
Wasu kungiyoyi na Afirka kama tarayyar Afirka, kama ECOWAS ko in ce CDAO, in ba dan da suna lalata ba irin wannan abubuwan Afirka ba su faruwa. Saboda ba su iya yin magana, sai so zariyi su yi magana, babu shugaban kasar da yake da yarda ba a tada, sai dai su yi ruhwa mana in ruhwa maka. Ayo ba a ji wani shugaban kasa ba ya zo ya ce shugaban kasar Burundi bai da gaskiya, a'a sai suna yan kewaye-kewaye. Ka gani shugabanci ya kama hanyar taɓarɓarewa kenan Afirka, sai ana kwacen mulki. Abun da ke ba da bege sai ka ce akwai guguwar kishin kai, jama'a yan sun fara tashi kamar yadda aka yi Burkina 30 ga watan 10 na shekarar da shuɗe, kamar ma zaben da aka yi Najeriya kwanan nan, mutane cikin zuciyarsu suka bunƙasa suka zaɓi wanda suke so, wanda ya yi masu ba mai so ya ci gaba da mu.
To Farfesa, kamar yadda kai bayani a baya, yadda ka lissafo ƙasashen da aka yi yunkurin irin wannan mulki na tazarce, shin hakan kamar ba darasi ba ne ga su shugabannin da ke da irin wannan buri, ba sa ganin cewa na baya ba su yi nasara ba?
Darasi ne na baya ba su yi nasara ba, na gaba ma ba za su yi nasara ba, ko sun yi nasara gajeren nasara ce kamar yadda aka yi Niger, ta gani ko gajeren nasara ce ba ta zuwa ko ina, ta gajeren iko ko ma ta matsakaicin iko ne kamar yadda aka yi Burkina ba za ta dorewa ba. Shi ma shugaban Burundi ba za a yi ɗorewa ba ya kai inda yake so. To abu na biyu shi ne, inda bai zama darasi ba, iko ya rufe ma mutane idanu, ba su ganin abin da za a yi cin kujerarsu har ya ci ransu. Saboda iko da son abin duniya da neman mukami ya rufe masu idanu.
Farfesa Ado Muhammad kenan, shugaban jami'ar Tawa a jamhuriyar Nijar. Taron zai kada a manta, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon na cewa karfe 11 ne da kusan minti 20. Yanzu ga Bello Habib Biladanci da shirinmu na gaba.
Musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu ya jilalu wali.
Wai ta yaya za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da girmama juna da yarda juna tsakanin ɗariƙokin Sunni da Shi'a ne a yammacin Afirka? Shirin mu ne yau kenan. Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan juma'a. A makonan da suka gabata kun je malaman ɗariƙokin sanni da shi'a suna ci gaba da tattauna hanyoyin da za su samu kwanciyar hankali da fahimtar juna da girmama juna a yammacin Afirka. To a wannan mako za mu ci gaba da sauraron waɗannan hirarraki. Akwai Sheikh Sale Zaria wanda yake wakiltar ɓangaren shi'a da kuma Sheikh Yahya Muhammad wanda shi kuma yake wakiltar ɗariƙar sunni. Suna tattaunawa da Hassan Maina Kaina wakilin sashen Hausa na Murya Amurka a birnin tarayyar Najeriya Abuja. To Hassan ya tambayi Sheikh Sale Zaria ya ce,
akaramakan Allahu, idan muka duba abubuwan da suke faruwa a wasu ƙasashe, misali irin ƙasashe irin su Pakistan, irin su Yemen da sauransu, kullum akan samu matsaloli na tashin hankali har ma kan kai ga zubar da jini wani lokacin. Me abin da ya kamata a yi a Najeriya domin a kaucewa aukuwan irin wannan abubuwa a ƙasar nan, kasancewar yanzu ba mu da matsala tsakanin wannan ɓangaren shi'a da sunna?
To, na farko dai waɗannan ƙasashe su ma idan ka ga rikice-rikice za ka tarar da cewa akwai muradu na siyasa da suke shigowa. Idan muradun siyasa sun shigo za ka ga shi ne za ka zubar da jini da tashin hankali wani lokaci. Idan aka aje muradun siyasa za ka a waɗannan ƙasashen ai dama baka san ma a wani wuri ma baka san akwai shi'a ba, a wani wuri ma baka san akwai sunna ba. In banda Pakistan wanda suna su rikicin ya daɗe, kuma su ma saboda approaches da hanyoyin da ake fuskantar zamantakewa ne tsakanin duka ɓangarorin biyu ake samun kuskure. To in ba irin waɗannan guraren ba, kamar na Yemen, ai sai kwanan nan ma aka fara samun rikici wai da sunan rikicin irin wannan, kuma za ka tarar ba rikicin mutanen ƙasar ba ne ba. Saboda rikici ne na masu siyasa, lokacin da masu siyasa suka shiga matsala da wannan ƙasa tana da ƙarfi a kan nan, ta yi rauni, tana gudun rauninta ta fita daga layin manyan ƙasashe, wata mabiyarta ta janye, sai ka ga wani lokacin ya haifar da yaƙi, wani lokacin kuma can saɓanin sama ne a tsakanin su na siyasa sai su shigo da shi addini. So wannan shi ne ke faruwa a wannan ƙasashe. Mu kuwa a nan gaskiya da wuya hakan ya faru bisa waɗannan sabubban mu namu wanda za mu kare kanmu a kai, za kuma mu kiyaye a kai. Matsala ce da ta shafi gaskiya rika ba kawai shi a da sunna ba, na zamantakewa ne yau da gobe. Wato akwai kurakurai a yanda ake fuskantar magana da addini. To wannan kurakuran idan aka magance su mu'imu-imu, muka san yanda za mu yi magana akan saɓanin mu, ba za ka hana wani addinin sa ba da fahimtarsa. Musulunci tun da tun bayo ba ana wannan fahimta. Wannan ka'ida da wannan saɓani na shi'a da sunna wanda shi ne mahallu shahid, to shi wannan saɓani ne tun asabai ma akwai shi, wanda suke shi'a ne akwai wanda suke sunna ne. Don haka nan idan muka kalli approaches ɗinmu da hanyoyin da muke tattaunawa akan wannan, to shi ne zai iya lamunantar da zaman lafiya, kuma shi ne zai iya ko kuma ya kawo matsala idan ba mai daidai ba. Haka nan gwamnati idan ya zamanto rule of law ɗinnan da ake zance doka na aiki a ko'ina, ya zamanto ba a zalunta wani bangare akan wani, a bangaren tattalin arziki ne, a bangaren siyasa ne, a bangaren ana adalci, to zaka tar abin kowa yana kiyaye bakin sa.
Na'am. Sheikh Yahya Muhammad As-Salafi.
Na'am.
Kaji abin da ma Sheikh Sale Zaria ya faɗa.
Na'am.
Me za ka ƙara akai?
To abin da zan ƙara akai kamar yanda ya bayani gaskiya cewa wato dole ne a duniya ba yanda zaka yi ka hana wani yin addini shi. Ba ma sunna da shi'a ba, hatta Krista da mai bautan gunki ba za ka iya hana shi yin addini ba. Kowanne daga cikin wayannan Allah ta'ala shi ya halice su, kuma Allah subhanahu wataala ya riga ya san da su ga baki daya. Sai dai kowanne Allah zai duba a cikin kowanne bangare wane ne ya bi dokan Allah. Shin sunna ne, shi'a ne, masu bautan gunki ne, ko kristoci, wane ne ya bi dokan Allah? To wanda ya bi dokan Allah shi ne zai fuskanci sakamako mai kyau gobe kiyama. Amma abin da ya shafi nan duniya, wannan abin da ya shafi bambance-bambance ba a rabuwa da shi. Sai dai abin da ya kamata a yi shi ne ba wai kamar yadda wasu ke kira su ce a haɗa kai tsakanin sunna da shi'a. Wato ni ba na goyon bayan wannan al'amari. Abin da nake goyon baya, mu san bambance-bambance tsakanin mu da su. Su ahlu sunna ga irin nasu aƙida, shi'a ga irin nasu aƙida. Idan suna maganan aƙidansu, ina zai ɓata mana rai. Mu ma in muna maganan namu, ina zai ɓata musu rai. To kowanne ya aiwatar da hikima wajen kokarin janyo mutane zuwa ga fahimtar abin da yake kai. Kada ya zamanto ya yi amfani da kalmomi na cin mutunci, kalmomi na cin zarafi, wanda zai iya sanyawa ya janyo fitina, misali. Amma idan har za ka karantar da addini yadda ya kamata, ka tsaya ka yi bayani irin bayanin mai da'awa. Babu wanda ya bi mai da'awa iya magana. Allah yana cewa wa man ahsanu dinan mimman da'a ila Allah, ko wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa yafi kyawun magana kamar wanda yake kira zuwa ga Allah, kuma ya aikata aiki mai kyau, kuma yace lalle ni ina daga cikin musulmi? Kaga she idan mun san bambance-bambancen mu, to kowanne daga cikin mu sai ya yi amfani da wannan bambancin. In zai yi da'awa ya tuna fa, in zai yi magana akwai ahlus sunna suna sauraron shi, akwai in ma shi'a ne akwai shi'a zaidiya akwai shi'a ismailiya akwai sauran shi'o'i duk suna sauraron shi to yayi amfani da kalmomin da burin shi ya fahimtar da su wato su zo su bi shi misali shi ma ahlus sunna yayi amfani da wannan ka'ida yanda zai janyo wani mutum ya zo ya fahimci inda ya dosa misali
madalla a gaida malamai bari an taka muku barki a nan wajen wannan shiri na musulunci tushen rayuwa yana zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Allah muna ta yin raka'o'i sannan muna ta yin addu'o'i sare mu rikicin wasasa ya zurje lalo madan mu ba Allah muna ta yin raka'o'i sannan muna ta yin addu'o'i sare mu rikicin wasasa ya zurje lalo madan mu ba
Allahu ya rahamanu
kuma da la jama'a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa sai kuma wani makon insha Allah za mu saki dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman shi Hassan Mai na Kaina ni Bello Galadinci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala assalamu alaikum
to madalla yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
Assalamu alaikum da Amurka. Hakika yankurin soke shugaban kasar Burundi da sojojin kasar ke yi yayi daidai. Fatan mu Allah ya ba su sa'a amin. Wasika daga Ciroma mai turare Dumjia jihar da magaran Niger. Yin mulki da adalci shine mulki. To shugabannin Afirka, ku yi adalci domin talakawan ku su bi ku da gaskiya. Sako daga Haƙila Zamani Almajira Malin Fashi. Sai kuma sakon Buba mai gora gashi wanda ya ce juyin mulkin da aka yi wa Nkurunziza shine hanyar zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar. Nkurunziza kai kunnan uwar shegu da shawarwarin da manyan kasashen duniya suka baka da ka bi shawarwarin su da haka ba ta faru ba da mu Hausawa sun ce duk wanda bai ji bari ba to ya ji huhu ya Allah ka ba mu zaman lafiya mai dorewa a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya amin summa amin daga Ukasha Abdulsalam koko jihar Kebbi Najeriya shi kuma da Masi Aliyu Rijal Lemo Kano cewa yi a gaskiya matakin bin dokar hanya da janar Muhammadu Buhari ya dauka yayi daidai domin daga na gaba ake gane zurfin ruwa Da ƙarshe sai sakon Hamza Galadima birnin Kebbi wanda ya ce ina kira ga gwamnatin Najeriya da rundunar tsaro ta Najeriya da cewa ya kamata su ƙara zage damtsi wajen ganin an kai ƙarshen yakin da suke yi da ƙungiyar Boko Haram a Najeriya da fatar Allah ya ba su nasara kuma Allah ya zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya da ma sauran ƙasashen Afirka amin
To madalla kafin mu ƙarƙare shirin baki daya ga Ibrahim Alfa Ahmed da takaitattun labaran duniya
Hukumomi a Burundi sun ce sun kawo mutane uku dangane da yunkurin juyin mulkin da aka soye mai shugaba Pierre Nkurunziza a ran Laraba. Wani kakakin shugaban ya faɗa wa muryar Amurka yau Juma'a cewa har yanzu ba a damƙe madugun yunkurin juyin mulkin ba wato General Godfred Niyombare. Shahararren mawaƙin nan na Amurka BB King wanda ake ɗauka a zaman ɗaya daga cikin waɗanda suka fi laƙance da ake kaɗa jita kuma mawaƙin nau'in waƙoƙin blues da ya fi suna a duniya ya rasu yana da shekaru 89 da haihuwa. Lauyansa ya ba da sanarwar cewa BB King wanda ake masa lakabi da sunan sarkin mawakan blues ko kuma King of Blues ya rasu cikin barci a gidansa da ke birnin Las Vegas. A cikin shekaru kusan 70 da BB King ya shafe yana waka ya taimaka wajen fito da nau'in wakar blues ya kuma yi tasiri tare da zama abin koyi ga mawaka da dama saboda yanayin muryarsa da kuma yadda yake buga jita.
To masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin namu na rana sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu ne wato Mr. Vasco. Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Halima da Jamila da Usman da shirin yau da gobe.